Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Zaben shekarar 2023 ya zo da abubuwan mamaki, ciki har da yadda matasa suka samu nasara a kan waɗansu dattawa da suka jima a mukamai da dama, musamman a majalisar wakilai ta jihohi da kuma ta tarayya. Baya ga nasarar matasa, akwai masu ganin cewa siyasar Ubangida ba ta yi tasiri da ta saba yi a zaɓukan shekarun baya ba. Menene ya kawo wannan canji a wannan karo? Kuma waɗanne hanyoyi waɗannan matasa suka bi wurin samun nasarar? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani a kan wannan batu. Ɗaya daga cikin matasan da suka yi nasara a zaben bana akwai wani ɗan shekaru 34 da ya yi nasarar raba kakakin majalisa guda da kujerarsa. Ya bayyana mana yadda takararsa ta kasance.
Sunana Honorable Musa Lawan Majakura, zaɓaɓɓen ɗan majalisar jiha mai wakiltar guru ta waje a kar ƙashin tutan jam'iyyar PDP.
Shekaruna 34.
Alhamdulillah, a madadin ƙaramin ɗan siyasa, ni a gaskiya dama kullum da na taso ina duba cewa ba wai sai kuɗi ba ne bukata, abu ne dama na jama'a kuma abin da ya shafi jama'a. To a gaskiya ita siyasa ba sai da kuɗi, a tafiya na siyasa dama ba na duba kuɗi ko wani abu, abin da ya shafi ƙarfi ko wani abu, da kuma yanda take kyautatawa mutane, wannan dama ita ce abin da take sawa al'umma takara ba wai kuɗi ba. Wannan ina da wannan hope din kuma gaskiya dama na san haka ne kuma. To wannan duk da ni ana ganin cewa ba ni da kuɗi, har Allah Ubangiji kuma ya kai ni ga nasara.
To a lokacin da ake takara, na san tabbas akwai ƙalubale wanda zaka iya bayyanawa ka ce an fuskanci ƙalubale bangare kaza da bangare kaza. Wani ƙalubale za ka iya bayyana wa masu sauraro ka fuskanta a lokacin takararka?
To alhamdulillah, ƙalubale dai mun yi ta ganin ƙalubale iri-iri, mun shiga ƙalubale iri-iri. Ƙalubale na farko, lokacin da aka fito da ni aka ce yanzu yi wannan takara kuma na karɓa, gaskiyar magana ko naira 200 ba ni da shi. Kuma ba ni da kaddara naira 500 mai kyau a hadiya wanda da a ce wannan kaddara na ne da zan sayar har in shiga yakin neman zaɓe. To da taimakon Allah da taimakon al'umma da addu'o'in al'umma, yasa dai duk abin da muke jama'a suke ganin cewa ba za mu iya ba din ma kuma Allah ya iya mana, har Allah Ubangiji kuma ya kai mu ga nasara.
To yanzu idan zaka baiwa sauran matasa shawara dangane da irin wannan kuduri naka, wace shawara zaka ba su?
To alhamdulillah, gaskiya in Allah ya yi ka matashi, abu na farko mutum ya cire kwaɗayi, ya cire tsoro, ya kama Allah a duk halin da ya tsinci matashi, ya tsinci kansa. Shawaran da zan bayar kuma, ya dinga duk mutum halin da ya tsinci kansa, ko kana da shi ko baka da shi, ka kyautata wa al'umma. Don ni alhamdulillah, tunda na taso na yi karatuna a cikin wahala, duk abubuwana dai rayuwana na taya cikin ɗan jin daɗi dai, alhamdulillah dai. Amma kuma na tashi na gama karatu na, sai na ga cewa to ni me zan taimaki al'umman mu ne, duba da yanda al'umman mu constituency na take ciki, nake ganin akwai matsalan more especially ilimi, tunda ni da nake presenting ƙauyuka ne. Sai na zo bayan na gama makaranta na, ina sana'an kifi, na zo na gina makaranta na kara, na fara koyar da yaran talba, ɗan talaka ba ɗan mai kuɗi, kuma wanda koyarwa da na yi ba kuɗi nake karɓa ba. Ina duba da sana'an da nake, ina dan samu wani abu, dan abin da dan ci, in sha, in wanke sutura na, kuma a hakan ma dai ya ishe ni dan kyautatawa al'umma. Sai na bude makaranta na kara, wanda na koyar da ɗalibai, da wanda an zo ana neman ƴa mace ma wacce ta gama secondary school, sai babu ma ba a samu, ko primary ma ba a samu. Har Allah ya taimake ni cikin ikon sa na ƴaƴe yara mata sama da mutum 25 wanda zan yi alfahari ɗalibai na ne, sun zo sun gama secondary school yanzu currently. Hakan an zo yara maza wanda sun gama sama da mutum 30 sun gama secondary school, duka zan yi alfahari, kuma kowa wanda yake wannan constituency zai yi alfaharin cewa ɗalibai na ne. Kuma shop ni nake saya, har malamai da nake ɗauka na Arabic ni nake topping nasu da ɗan abin da za su yi kayan su yi omonsu, ɗan clean nasu da waye.
To kai daga ina kake samo kuɗaɗen da kake basu?
ni sana'an kifi nake yi, ni dan ba ni da wani buri dama a rayuwa da dan ce dan tara kuɗi ko dan yi wani abu. Illa iyaka abin da na samu kawai in ga nayi abu dai abu wani abu dai wanda gobe ma za a ce min alheri barka.
To yanzu da Allah ya baka wannan kujeran, me zaka yi ka nuna bambanci tsakaninka da waɗannan dattawan da suka jima suna yi, wanda zai nuna cewa lallai yanzu matasa sun karɓi mulki?
To alhamdulillah, ko yanzu ai kafin ma ai soyayyen mu shiga office mu fara aiki, ko yanzu ma sun san da cewa akwai bambanci. Tunda abin da ni nayi a matsayina na volunteer teacher yanzu haka da ya wakilce mu sama da shekara 20, yanzu haka abin da ni zan nuna shi ba zai iya nunawa ba.
Kamar wannan makaranta kenan da kai na kara da
kake koyarwa. Wannan volunteer teacher da nayi, tunda maganar da nake faɗa maka malaman ba mu da amata yanzu labor ma maza ne suke karba a constituency na.
A asibiti.
Asibitocin mu maza ne, za a ga waya ma za a yi wa namiji ya je karbi aihuwa daga wani guri. To sai dan shekarun nan ne ma gwamnatin jaha ta yi sponsoring wasu midwifery daga wani guri ake kawo su, wanda mu constituency mu yau an gurutu ba za ka samu midwifery guda ɗaya wanda za a yi alfahari dan gurutu ba ne. To duba da yanzu kuma gashi ina da ɗalibai na ma at least sama da mutum 25 wanda mata ne sun gama secondary school. To nake ganin cewa sauran kawai ai mun kama hanya, kuma tundura su zan yi kaɗan. Kamar mutum ne ya je bakin rami yana so ya fada, kuma ƙarfin shi ya gare, kawai turawa zan yi nake gani.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com, ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3, da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1, da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, sai kuma ta Trust Radio a internet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji Lawal Musa Majakura, matashin zababben dan majalisar dokokin jihar Yobe da ya raba kakakin majalisar su da kujerarsa a zaben da ya gabata, da bayanin yadda takararsa ta kasance. Yanzu ga wani masanin kimiyyar siyasa kuma wanda ya sa ido kwarai da gaske a zaben shekarar 2023 da ƙarin haske kan dalilin da matasa suka samu nasara a zaben da ya gabata.
Sunana Kabiru Said Sufi, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin ilimi da sharafa gen shiga jami'a da ke Kano, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Dalilan dai a hasashen mu suna da yawa. Na ɗaya akwai wato abin da ake cewa fatigue, akwai gajiya. A wasu guraren an gaji da irin shugabanci ko wakilcin da wasu mutanen suke bayarwa, ma'ana an gaji kuma ba a samu gamsuwa ba. To wannan ne ya sa mutane suke ta buƙatar ganin sun samu sauyi. To da zaben ya zo sai ya ba da dama kawai cewa tunda an gaji kuma ba a gamsu ba, to bari a samu a canja su. To saboda haka wannan ne ya sa za ka ga wasu waɗanda suke suna da ƙarfi kuma sun daɗe, amma kuma ga wasu baƙi ko yara ƙanana ko waɗanda suke ba su da ƙarfi a siyasance ko a kuɗi, amma sun zo sun maye gurbinsu. To akwai wannan maganar gajiya ɗin da kuma samun rashin gamsuwa. Sannan na biyu akwai maganar tsari ɗin shi kansa na zaɓen. Ana ganin wannan amfani da na'urar tantancewar da aka zo da shi da kuma sauran dokokin zaɓe da aka zo da su a wannan karan sun taimaka sosai wajen rage al'amuran maguɗi, musamman tunda an yi zaɓe ɗin akan sauri a tura shi ta kafar yanar gizo. Sannan na uku kuma shi kansa yanayin da aka yi zaɓen bana ɗin, babu kuɗaɗe a hannun mutane ɗin, balantana a ce an yi amfani da kuɗaɗen wajen ganin an saye ƙuri'u ko kuma an canja alƙaluman zaɓen. Shi ma lallai ya taimaka sosai, da kuma wani lokacin jajircewa da aka samu daga kansu sababbin 'yan siyasa da suka shigo musamman matasa ɗin, da kuma yadda da cewa za su iya ɗin, shi ma ya taimaka sosai wajen ganin an samu irin wannan nasarorin.
To dakta, idan ka lura a kwanakin baya can akwai kiraye-kiraye da aka yi ta yi na waɗansu ƙungiyoyi, har da kuma dai ƙuduri da aka yi har aka sanya masa hannu na cewa mutum mai ƙarancin shekaru ko masu ƙarancin shekaru za su iya yin takara, wanda ake kira da not too young to run ɗin nan. Kana ganin wannan kiraye-kiraye yayi amfani kenan?
Eh lalle yayi amfani. Dama ya fara ne a zaman kaman advocacy, kaman kira da kuma kokarin ganin an tabbatar. Ana ta ganin cewa kamar abun da ba zai yiwu ba. Amma dai yadda din kuma yazo ya faru ya tabbatar da cewa lalle kiran da kuma kudirin ya fara samun nasara. A duba da yadda aka samu masu karancin shekaru suka fafata kuma suka ma maye gurbin waɗanda suke tsofaffin 'yan siyasa ne, kamar yadda muka gani a jihar Yobe da kuma wata matashiya ita ma a jihar Kwara da sauransu. Wannan lalle ya nuna cewa an samu nasara na wannan yunkuri da kiran da aka yi na matasa su fito su shiga abinda ake cewa not too young to run.
Idan za a kwatanta da na baya, yaya labarin siyasar Ubangida? Akwai wanda suke cewa kamar ana nema fa a yi wancakali da siyasar Ubangida a Najeriya.
Ito lalle gaskiya wayar da zaben ya gudana ya nuna cewa maganar siyasar Ubangida da kuma siyasar kuɗi ana iya kauda ita, domin halal hakika wannan karan Ubangida bai tasiri ba, kuɗaɗe kuma ba su yi tasiri ba. To akwai yiwuwar idan dai tsarin ya ci gaba da kan yadda ya taho, tunda dama ci gaba ake samu tun daga 1999 ana ta gyaran dokokin zaɓe kuma abubuwa suna ƙara inganta. To akwai yiwuwar cewa idan abubuwa suka ci gaba da inganta, lallai za a wayi gari tsarin Ubangida da kuma tsarin amfani da kuɗi za a iya kauda shi a tsarin siyasarmu.
To kafin mu je ga tambayar yiwuwar su waɗannan matasa shin za su iya ko ba za su iya ba, zan so mu dubi maganar da ake musu kallon wai matasa ko ƙananan yara waɗanda suka riƙi ƙasar nan a farko-farko. In an duba kamar su Janar Yakubu Gawan da sauransu, har ma shugaban ƙasa mai ci a yanzu Muhammadu Buhari sun riƙi Najeriya ne suna masu ƙananan shekaru. To kana ganin cewa zai iya zama daga cikin wani abu mai kaman karya gwiwa ko nuna mutum cewa bai kai wani abu ba dai an ba shi dama ne?
Eh lalle kam muna ganin wato yawan ko kuma tarin tsofaffin 'yan siyasar ne ya sa har ake ganin kamar matasan ba za su iya ba. Amma lalle akwai buƙatar a gwada su, a fara ba su madafin iko din. Jinkirin da ake yi din ne ya sa har su da kansu suke ɗauka ba za su iya ba, kuma ba ma su a gwadawa. Amma lalle idan suka gwada din akwai yiwuwar za su iya. Kamar yadda ka faɗa a baya, ai matasa ne suka riƙe shugabancin ƙasar kuma suka kai ga nasarorin da suka kai. A to saboda haka a halin yanzu ma abin da ya kamata a ɗauka shi ne cewa za su iya. Akwai buƙatar wato su manya ɗin su fitar da tsarin da za su riƙa reno wato mentorship na su ƙananun 'yan siyasar, yadda za a nuna musu yadda ake yin abubuwan. Ba wai a bar su akan calalle ko a kyale su a ce za su iya ko ba za su iya ba, a ɗauka cewa ko da za su iya suna buƙatar wato a taimaka musu wajen ɗora su akan gwadage wato mentorship ɗin. To lalle ina ganin babu wani abu da zai gagare su, tunda yawanci karatun nan sun yi shi kuma hankalin nan suna da shi, tsarin nan suna bibiyarsa, kuma da su ma hasali ake amfani a kai ga nasarori a wani lokacin. So da ka ba laifi bane idan su ma sun gwada an shigo da su ciki. Akwai yiwuwar lalle za su iya.
Waɗanne ƙalubale ne kake gani yake gaban waɗannan matasa da suka yi nasara da kuma matasa da suke gida suke sha'awar harkokin mulki da siyasa?
To su waɗanda suka yi nasara ɗin, ƙalubalen da suke gabansu shi ne lalle sai sun nuna cewa suna da bambanci kuma za su iya. Dukkanin wani naƙasu da ake danganta shi da su ya kamata su yi ƙoƙarin barranta kansu da shi, su nuna cewa lallai akwai matasa da suke masu nagarta masu inganci. Ko da masu bayanin cewa yawan canja 'yan majalisu, yawan canja masu madafin iko yana ƙara kawo kashe-kashen kuɗi wato high turnover, lallai za su iya nuna cewa ai in ana ba su dama a hankali ba lallai ne a ga wato wannan tsarin na yawan canja su ɗin da ake faɗa ba. Lalle su abin da lauyin da ya rataye a kansu shi ne su yi ƙoƙari su yi proving kansu, wato su nuna cewa za su iya kuma su nuna cewa duk wani matashi ma zai iya.
Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.